de l'Amérique, vous allez me trouver, dites-moi Roger, ça c'est vraiment notre...
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da wannan shiri namu na dare yau Laraba 30 ga watan Agusta na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi alawadai da juyin mulkin da aka yi a Gabon. Sannan kuma muna da rahoto a game da matsayar wasu 'yan Kamaru a game da takaddamar siyasar tsakani da ke tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulkin Niger na yunkurin dawo da demokradiyya a ƙasar. Kazalika za mu kawo muku rahoto na musamman a game da wani nazari da Hassan Umar Tambuwal ya yi a kan rikice-rikicen da aka daɗe ana samu a kan iyakoki. Sai kuma labaran wasanni daga Ghana, amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka na sa ido sosai kan abubuwan da ke faruwa a Libreville a cewar fadar shugaban kasa ta White House a yau Laraba. Sa'o'i bayan sojojin kasar Gabon da ke tsakiyar Afirka sun kwace iko daga iyalan da suka mulki kasar na tsawon sama da rabin karni. Fadar ta White House ta kuma kare dangantakar Amurka da nahiyar Afirka. Bayan da aka yi tambayar ko jerin juyin mulki a kasashen yankin na nuna wata alama ta janyewar Amurka daga nahiyar mai dimbin arzikin ma'adinai. Abubuwan sun zo haka bagatatan, in ji John Kirby, daraktan sadarwa na Majalisar Tsaron Ƙasa a lokacin wani taron manema labarai na yanar gizo da daɗin shugaban ƙasar ta Gabon Ali Bongo. Ya fitar da wani bidiyo yana mai tabbatar da tsare shi 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓen ƙasar da masu sa ido suka ce yana tattare da magoɗi.
I'm Ali Bongo Ondimba, president of Gabon, and I'm to send a message to all.
Yace ni ne Ali Bongo, shugaban kasar Gabon, ina so isar da sako zuwa ga dukkan abokanmu na duniya da su yi magana, su yi Allah wadai da kakkausar murya akan yadda waɗannan mutanen suke tsare da ni da iyalina. Ɗana yana wani wajen, mai ɗaki na ma ba ta tare da ni, yanzu haka ina cikin fadar shugaban kasa kuma ban san abin da ke faruwa ba. Ina jaddadawa ku fito ku yi magana. Bongo ya karɓi mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009. Iyalin na Bongo ne kuma suka yi mulkin kasar wadda Faransa ta yi wa mulkin mallaka tun daga shekara ta 1967. Rikicin da ke ƙara tsananta tsakanin dakarun gwamnatin da Amurka ke marawa baya da kuma ɗaya daga cikin 'yan tawaye a gabashin Siriya ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 28 a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran ƙasar. Rikicin lardin Deir ez-Zor da ke gabashin ƙasar ya ɓarke ne a ranar Litinin bayan da dakarun gwamnati suka ƙaddamar da hare-hare kan abin da suka kira masu aikata laifuka, wanda ke nufin wasu shugabanni a cikin majalisar soji ta Deir ez-Zor, reshen gundumar ko kuma reshen itarun nunar ta gwamnati da ta cikin gida. Rikicin ya bazu zuwa garuruwa da ƙauyuka da dama a lardin da ke fama da rikici, inda ƙungiyar ta'addanci ta Daesh ta yi mulki tun daga shekara ta 2014 zuwa 2019, lokacin da SDF da ke samun goyon bayan ƙawancen ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fatattaki 'yan ta'addar. Ƙungiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama a Siriya da ke da hedikwata a Birtaniya wadda ke da masu bincike a ƙasar ta ce faɗan da aka yi a Deir ez-Zor ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 28 tare da jikkata wasu da dama. Siamen Ali, jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar YPG, wata babbar ƙungiya a cikin SDF, ya shaidawa muryar Amurka cewa waɗanda suka mutu sun haɗa da mayaƙan SDF 5. Wasu mazaje biyu 'yan ƙasar Uganda sun kasance mutane na farko da za su fuskanci hukuncin kisa a ƙarƙashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar. A cewar masu gabatar da ƙara, Julius Brahanga da ke gundumar Jinja ya yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekara 12. Wani mutum kuma mai shekaru 20, Michael Opolot, shi ma ana zarginsa da aikata baɗala da wani mutum mai shekaru 41 a birnin Soroti da ke gabashin ƙasar. Justin Balia, wani lauya daga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke kare Opolot, ta ce ana zargin an kama wanda take kariya ne yana baɗala da wani mutum mai na ƙasa. Yanzu haka Opolot na fuskantar yiwuwar hukuncin kisa. idan har aka same shi da laifi a karkashin dokar hana luwadi da ta soma aiki a watan Yuni. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Laraba 30 ga watan Agusta ake bukukuwan tunawa da ranar mutanen da suka bace ta duniya wadda ta samo asali a shekarar 1983 da nufin karfafa gwiwa ga waɗanda dangi ko kuma makusantansu suka bace. Kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ICRC wacce ke kula da taimakawa mutane da irin wannan al'amari na bacewar dangi ya shafa sukan yi amfani da zagayewar wannan rana don fadakar da al'umma akan hanyoyin bada cigiya a ofishin ta, kamar yadda wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma ya ƙara mana bayani.
Madam Sara Magri kenan shugabar sashen kula da bada kariya a kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR ko ICRC reshen Niger tana mai yiwa manema labarai bayani dangane da makasudin ranar mutanen da suka bace. Ta ce magana ce ta ayyukan jinƙai, kasancewar abu ne da ke shafar al'umomi da dama. Yaƙe-yaƙe da rigingimu na kan gaba wajen tarwatsa iyalai da haddasa bacewar mutane. Ba idan yaƙe-yaƙe, matsalar zuwa cirani na daga cikin manyan dalilan da ke sanadiyar bacewar mutane a Afirka, musamman a wannan yanki inda ƙetare kogin Mediterranean kan zama sanadin bacewar mutane. Wannan ya sa ƙungiyar CICR ke ƙoƙarin ankarar da duniya muhimmancin baiwa fannin kulawa sosai don ganin an taimaki mutanen da suka bace da iyalin waɗanda irin wannan matsala ta same su. Domin tunkarar wannan babban kalubale, kungiyar CICR ta shimfiɗa wani tsarin bin diddigi a yankunan neman mutanen da danginsu suka bada cigiya. Muhammadu Hamma shine jami'in kula da hulɗa da jama'a a ICRC.
Muna aiki da 'yan agaji volunteer kenan, suna bi gari zuwa gari, kasa zuwa kasa ma wata rana don su nemo su san mutunan nan. In an ji labarin shi a wani kauye ko a wani gari, su je su nemo mutunan nan su samu labarin shi. In ba su tarda shi ba, za su kuma fira da mutane su san mutunan nan jiya na yake, kuma washe garin mun gan shi ya biyo wannan.
Rahoton wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma.
To a gaida Murtala Faruk Sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi nuna alhininsa akan juyin mulkin da sojojin Gabon suka yi a daidai lokacin da ECOWAS ke kokarin maido da demokradiyya a Niger. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da jami'in yada labarai a fadar gwamnati Abdulaziz akan matsayin Bola Tinubu da kuma wayar tarho da ya yi da Prime Minister Canada Justin Trudeau.
Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a ɗazu mun tattauna sanarwa da nuna irin alhininsa da kuma rashin bacin rai ganin yadda wannan al'amari ya faru, tare kuma da ƙara jaddada matsayinsa da cewa tsarin juyin mulki ko kuma tsarin mulkin soja ba shi da mazauna a yankinmu na Afirka, kuma bai kamata a ce wani ya yi amfani da ƙarfi ya tura wani zaɓaɓɓen shugaba daga kan karagar mulki ba. Sannan ya yi Allah wadai da wannan al'amari tare da kira ga su waɗannan sojoji da suke wannan yankurin juyin mulki a ƙasar Gabon da su yi hanzari, suka cewa sun mai da sawayensu a kan wannan yankuri da suke.
Akwai yiwuwar ƙungiyar Tarayyar Afirka za ta yi matsayi akan wannan, tunda na ga a sanarwarku shugaba Tinubu na cewa zai yi tuntuɓa domin a san matakin da za a ɗauka. Kana jin za a iya ɗauka wani mataki ne bayan tunda Allah wadare da kuma kila korar ko dakatar da ƙasar Gabon a cikin ƙungiyar Tarayyar Afirka?
To a tabbas shugabannin ƙasashen Afirka na tabbata ba za su ɗauki wannan abu da sanyin gwiwa ba, kuma tuni an fara tattaunawa da zantawa tsakanin su, kuma na tabbata za a ɗauki mataki mai ƙarfi musamman ganin cewa har yanzu ba a warware matsala irin wannan fara a ƙasar Nijar ba. to na tabbata su shugabannin kasashen za su yi kokarin su ga cewa sun kafa misali da waɗannan kasashe biyu na baya-bayan nan da aka yi juyin mulki a cikinsu. Domin kamar yadda kowa ya sani, juyin mulki ba abu bane mai kyau, kuma yawanci baya haifawa kasashen da aka yi shi mai ido. Shi yasa aka yi ta magana akan Niger ɗin nan, har wasu suna ganin kamar ko akwai wani mugun nufi ko wata aniya mara kyau. Amma maganar dama da ake gudu kenan shi ne ana gudun a samu wani yanayi wanda zai karfafa wasu ma a wata kasar su ma su yi irin wannan abin da aka yi a dubure da.
To a daidai lokacin da ake magana Gabon, mun samu labarin kuma shugaba Tinubu ya yi wayar tarho da Prime Minister na kasar Canada. Me wannan tattaunawar ta haifar?
To ita wannan tattaunawa ita ma ci gaba ce da tattaunawa tsakanin kasashen duniya akan matsaloli daban-daban da suke faruwa, musamman wannan abu da ya faru a jamhuriyar Nijar juyin mulki.
To mun ga sanarwar da kasar Algeria ta bada akan maganar jamhuriyar Nijar, su suna bada shawarar watanni shida sojojin nan su haɗa nasu ya nasu tafi, kuma su kafa ma wata gwamnati a yanzu wadda za ta zama an samu tun karɓaɓɓe yardajje daga kowane ɓangare na kasar Nijar ɗin domin shi jagoranci kasar. Wannan yana cikin abun da Tinubu zai yi matsayi a kai, ko ko tuni an yi shawarar a bi wannan shawara ko kuma za a canja ta?
Gaskiya ne akwai wannan magana, kuma tana cikin dama shawarorin da su man shugabanni suke yi a mataki na kololuwa akan ganin cewa kamar yadda muka faɗa, babban abin da ake kokari a yanzu shine a ga cewa sojojin nan ba su share waje sun zauna akan mulkin kasar Nijar ba tunda ba zaɓa su aka yi ba. To babban abin shine a takaita wannan lokacin da za su iya ɗauka akan karagar mulki, kuma ina ganin wannan shawara ta kasar Algeria shawara ce wadda na ya tabbata kasashe da shugabanni da dama har zamu na nan za su yi na'am da ita domin ganin cewa an samu mafita.
To gaida Umar Faruk Musa, yanzu sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. A yunkurinta na tabbatar da martabar ta Afirka, Kamaru wacce ta kasance jagora a kasashen Afirka ta tsakiya ta zabi kiyaye shigar gingimin kungiyar ECOWAS da Nijar, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu ya aiko mana.
Dangane da rikicin da aka shafe sama da makonni hudu ana fama da shi, kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afirka ta nuna yiwuwar shigar da makami don maida zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Mohamed Bazoum. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na AU ya buƙaci a yi nazari a tsanaki kan illar zamantakewa da kuma tsaro. To koya waɗansu ƙasashen Afirka kamar Kamaru ke ganin wannan lamarin? Malam Ibrahim, masanin hudar ƙasa da ƙasa, ya ce:
To akan abin da yake wucewa ne abu ne wato wanda dole ne sha mayar da hankali, kuma ita ka tsantsan a ciki, domin shi yau tashi hankali ba abu bane mai kyau. Mamban sai dai yawo sun haɗu sun yi dai taronsu da muke gani akan za a kai hari akan ƙasa. To ƙasa sai jewa, kuma daga cikinsu akwai wanda suka yi wari aka yanke aka ce abin ya zama gaba biyu, ba su so a yi wannan hajjin. Domin me yasa? Domin zai taɓa mutane aini dai kaman Kamaru na shashin mu abin da ya kalle mummunan Kamaru da su can yaren da yake wajensu yana ta wajen mummu ‘yan uwa ne sun so mu. To abu haka in ya faru to dole zai taɓa, zai fantsama ya taɓa mutane.
Idan rikici ya ɓarke a Niger, ƙasar za ta iya dogaro da goyon bayan ƙasashe kamar Burkina Faso da Mali masu goyon bayan tawayen. Sun ƙara da cewa za su ɗauki duk wani shigan makami a matsayin ayyana yaƙi. Kamaru a matsayinta na jagoran CEMAC, wani irin rawan za ta iya takawa? Malam Muhammadu Kabiru, wani ɗan jarida Kana mai fashin baki a kan zamantakewa, gani yake yi cewa:
Ƙasar Kamaru dai ba ta katsalanda wato a cikin abin da bai gano ta ba. Ita dai in za ta yi magana ta ce ai haƙuri a samu sasantawa batun zaman lafiya. Tun da ƙasar Kamaru ta zauna, wannan al'adan ta ce, don al'adan ya yake tun tsohon shugaban ƙasa marigayi Ahmadu Ahidjo har zuwa wato shugaban ƙasa yadda ya ɗau halin haka ake tafiya. Don wato ya dawo al'ada ne a cikin ƙasar Kamaru ba a katsalandan a cikin abin da ya kalli wato ƙasashen waje.
A ranar 28 ga watan Yuni, daga sanar da labarin juyin mulki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ayyukan jinƙai a Nijar. A cewar ofishi mai kula da jinƙai, ƙasar ta samu ɗaukin miliyan 4.3 na dalan Amurka tashi shekara 2017 zuwa shekara 2023. A ɗaya ɓangaren kuma, Tarayyar Turai ta ba da ɗaukin miliyan 503 na euro don inganta shugabanci, ilimi da ci gaba mai ɗorewa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru.
To an gaishe ka Muhammad Rabiu. Rikice-rikice akan iyakoki da ba sabon ba a tsakanin al'ummomi, lamarin da ya ja hankalin wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal, wanda ya nazari akai kuma ya hada mana wannan rahoto na musamman.
Tun shekaru aru-aru da sun ka gabata ne ake samun rikice-rikice a tsakanin gari da gari, jaha da jaha, ƙasa da ƙasa, yanki da yanki, ƙabila da ƙabila, da dai sauransu saboda iyakoki. Wata ƙididdiga ta nuna cewa a tsakanin watan Janawari na shekarar 2018 zuwa watan Agusta na shekarar 2022 an kashe mutane 676 a cikin jihohin Najeriya a sakamakon rikicin iyakoki. Haka ma a sakamakon rikicin iyakokin an lalata gidaje 444 a jihohin kasar nan. Har wa yau kididdigar ta nuna cewa jihar Ebonyi ce a kan gaba wajen halaka mutane saboda rikicin iyaka, inda an ka kashe mutane 131. Jihar Taraba ce ta biyu, inda an ka kashe mutane 116. Sai jihar Benue wadda ta zo ta uku, inda an ka halaka mutane 92. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo a game da rikice-rikicen iyakoki.
Sunana magaji dan Malam Gada Wande. Kaga dai cin iyaka yanzu mutane sun mai da cin iyaka wani abu na daban. Kokari dai suka yi suna noma bakin kuya, har mutu ya kare ma iyaka sai ya shiga gonar wani. Sannan burtulla kuma su ma manoma suna shigowa burtullan mu, su ma muna yin rikici tsakanin mu je amma mu je mu sasanta.
Da yake kai mai unguwa ne, wani rikici ka taba sasantawa da ba za ka iya mantawa ba?
Ban iya ma iya lissahin shi. Da wuya a shekara guda ban ji wani ya samu matsala tsakanin shi da wani. A zo a kawo mini kara, ayan kawo min kara, zan nemi dattijan gari mu je mu duba. In muka je muka duba muka gani ya dace, sai mu jajjara tsakanin mu fahimtar da su.
Kana nuhin akan iyakar gona ko akan iyakar gida?
Kasari mu mutanen kauye ne ba a cika damuwa irin wannan ga iyakar gida. Iyakar gona dai sai zuwa burtulla, nan ne muke samun matsala.
Ta kaman mai me yake jawo waɗannan rikice-rikice?
Wato son zuciya yayi ma mutane yawa yanzu, da kuma ganin cewa mutum komai abin shi ba zai ishe shi ba. Kana ganin kawai mutum yana da gona, amma gonan nan fadin gonan shi bai ishe shi, sai dai na makuccin shi hakke wani shine kai da mutane. Ka san rashin imani yayi ma mutane yawa.
A cikin rikice-rikicen da ake yi ko akwai inda ya kai ga kisa?
To gaskiya mu dai waje mu babu wani matsala irin kisan nan. Ille dai da an ce mutu ya ci ma iyakar gona ko burtuli za a zo a fada ma shugabanni, an ka fada muna mu ko za mu je mu duba. In muna ganin kamar kana da dan uwa wanda ka ji magana shi mu kire shi mu je da shi da dattijai mu je a diba duk abin da ya kamata ai sai a sasanta.
Ana yana gida koko na taba gani na gona kuma daji mu an kai shi, shi mai gonan ice ya gani cikin gonan wancan ice cikin gonan ta. To don dai kawai zalunci yaro nan ya yi kwanaki na hako ne dan na zo na noma ko sai buga ice. Ce shi tun bai mutu ba za a ci nashi iyakar gona lokaci bai yadda ba. To haka ya aka kunshi aka ga hannu ne, an ka je wurin manya an ka sukunta yi an ka aje mai tara wannan wanda buga wannan ice dole ya da jinya tai shi an kudi dai an ka dawo an ka saranta na gani.
To bayan wannan rikicin gona akan ice, ka taba ganin wani rikici a game da iyakar gida ko kuma iyakar karamar hukuma?
To na gona dai ne kuma gani kuma na kuma makiyayi na manomi, manomi ya sari makiyayi abin ga kalme shi ma har mutuwa tai, shi makiyayin shi ma har mutuwa tai.
To me ya hada su rigima kuma?
Zagin makiyayi yayi makiyayi ya rama ya zabo makiyayi ɗaya bai ice ya hado shi kuma ya azame kalme ga madiga tunan dai ya buge shi ya da su an ka je an ka ta rubuta goshin banza dai abin dai bai kawo kallo ba dai an ka abin ya da su.
To rikicin akan iyakar gona ne koko akan burtali?
Akan burtali ne.
Ni sunana Muhammadu Budaji Sarkin Filanin kasar Sayin nan. Ban san rikicin iyaka na kasa da kasa ba, ban taba zuwa bakin boda ba.
To rikicin cikin gida fa?
To rikicin cikin gida na san shi shi ka. Don ni kaina makokina na iyaka gona mun samu matsala tsakanin mu, domin ya canye min duk iyaka gona ni zaka ni isko shi nike mai kai a an kai kai haka ka canye duk iyaka ga da yake bai ja ba na dauko mu hitina ko a yace min don Allah Muhammadu kai hankuri baki inda ka san iyaka ga duk take don Allah zaka ahisuwa. Akwai wani wanda aka ce ma Umaru yanzu ka yace lalle iyaka ga ka cita amma tunda kai haka bari ahisuwa. Umaru ne dauko duwatsu da kai ne ana gina yana turbudiya da kai ne yace to ahisuwa kaga nan hitinan nan sai aka kashe ta.
Bayan wannan rikicin iyaka da ya shafe ka ko akwai ne wanda ka sani a nan gida wanda shi ma rikicin iyaka ya shafe shi?
Hassan Tambo na gana gida shi ma an yi gaba garan yake an dauko har an ka zo har inda mai gari abu ya kai ko a buga amma da an ka zaka an ka zanna an shi mai gari yayyo jagore an ka zaka an ka hidda iyaka an ka ce lalle ga saiti sai an ka zanna lahiya kuma nan ya musu.
Amma baka taba jin wani rikicin iyakar gida ko gona da ya kai ga a kashe wani ko a jikkita wasu ba?
To gaskiya ban taba gani ba.
Sunana Alhaji Azzika Bodinga, sakataren kungiyar dillalai ta Akinyele Kano. Bara Ibadan. Na san Najeriya ta rikici da ƙasar Kamaru akan abin gamba kansa.
Kan zirin bakansa.
Kuma ƙarshen ta lokacin Obasanjo ne ke mulki, an je har kotun duniya ya saka mu ita bakansa marmakon ya dage kwato mana ƴancin mu da ƙasar mu.
Akwai wani abin da ya faru musamman kaman na fada ko ne yaki ko bugi-bugi ko jehe-jehe ko harbe-harbe a game da wannan rikici na bakansa?
To Najeriya ita uwa ya za ta yaki-yaki ko bugi-bugi da ƴaƴanta. Ai dole ta ka hankura don da ita uwa gare su.
Baka ganin cewa ya kamata ta nemi haƙƙin ta ko ta wace hanya?
To ai shi shugaban ƙasa lokacin bai dage ya nemi haƙƙin ba saboda kada ai wani jidali yana babba gare su siyasa ya hakura ya ban musu. Amma su ƴan bakansa din har gobe su da Najeriya suka tutiya.
Alhaji Adamu Adaji shine shugaban hukumar da ke kula da iyakokin Najeriya.
Iyakokin sun rabu kashi-kashi, akwai iyaka tsakanin Najeriya da wasu kasashe da iyaka tsakanin jihohin cikin Najeriya. A farko iyaka tsakanin karamin hukumomin Najeriya.
Yanzu ana cewa rigingimu da fada sun rage a cikin iyakokin jihohin Najeriya.
Za a ce da sun rabu ana samun fadakar da mutane na fahimta menene iyakar da aka samu tsakanin jihohi da kuma karamin hukumomi. Wasu suna ganin iyakar da wai kaman dantan gargajiya irin fahimtar su na gargajiya cewa wannan wurin da suka kashe wannan ko sarki ko kuma wannan kuma ba haka ba ne. Iyakar da muke aiki da shi iyakar da gwamnati da ta kafa su wace jiya da abin da suka ke ba da kwamiti. Da kuma Najeriya shi ne ciyaman na wannan kwamiti. Su kuma aikin su su koyar da hankali na sassanta rikici din iyakar tsakanin karamin hukumomi da ke cikin biyar da kuma su sami da za su samu daga tsakanin
jihohi irin su Benue da Taraba ana samun rikici tsakanin jama'a ga al'umma Tibidi Jukko haka ma a Bayelsa ana samu haka ma a wasu sassan jihohi wannan jihar Oyo da Ondo an taɓa samu yanzu me ake ciki a game da waɗannan rikici-rikici a waɗannan jihohi
kaman tsakanin Benue da Taraba wato wannan rikici da su ya kamata tuntuntu ne an shawo kansa abinda ya sa iyakar da gwamnati amfani da shi ba shi ne mutane da suke da su yi da shi ba don ya yanke wasu bangaren mutane TV zuwa kuma mutanen mutsoyi ba su so kuma je suna karama ai wani ya tauri kicin da ya sa ta shi da yaka a bai sai yaka bari joyi ma da yake alama gwada da kai yaka shi yake sa kawo da kicin joyi da kuma mutane da neman cewa a wannan wurin tana wurin su wannan tana wurin su so muna kokarin da kanaka da su da kuma da demokon da kuma hada zuwa da joyi samun da zan muna kokarin ana nan shawo kan matsaloli
a can baya ana samun rikici kamar irin tsakanin Najeriya da Kamerun a game da iyaka yanzu ko akwai wata ƙasa da Najeriya ke ci a game da iyaka a cikin ƙasashen
hadu muna kokarin mu fita iyakan da idan aka yanka hukunci tsakanin mu da kadan kusan dari hudu na alamomin kai ya fita ga wata kafa an kafa tsakanin da ni da an san daga takan mu da ni da ayya akwai fahimtar juna da kuma wannan daga takan sosai ba mu da masala kan iyakan mu tsakanin mu cadi abu da rage shi ne a je a fita inda alamomi da aka kafa kudin bene ne wala da dan matsalan wurare da ya kamata a kawala ita ba kawala amma wannan bai kawo ne
idan ba a manta ba rahotanni sun nuna cewa a shekarar 2018 an kashe mutane 230 a Najeriya a shekarar 2019 an kashe mutane 121 a shekarar 2020 an kashe mutane 27 a shekarar 2021 an kashe mutane 185 a kasar nan sai kuma shekarar 2022 inda aka kashe mutane 113 Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafa a kasar Ghana Kete Kweku ya ce ya yi imani da irin tasiri na gari da sabon yunkurin yi wa ƙungiyoyin wasa lasansi zai yi game da yadda ake tafiyar da sha'anin ƙungiyoyin wasan kwallo a nan kasar. Sabbin ƙa'idodin kamar yadda hukumar kwallon kafar Afirka ta tsara ƙungiyoyin wasan kwallo su samu ƙungiyoyin mata wadda shi ne zai bayar da damar shiga gasannin Afirka. Abin fahimta shi ne duk
Club League na Premier na Ghana sun yi amshi ga wannan umarni ta kafa kungiyoyin wasa na mata da matasa a yayin kaddamar da League Premier na Ghana na shekara 2023-24 Kate Cook ya yaba da muhimmancin bukatun lasansin sabbin kungiyoyin wasa da irin ci gaba da ake sa ran zai kawo wa sha'anin kwallo a Ghana mai koyar da kasar Ghana wasa Chris Hilton ya azzayyadan shi akan kwarewar Andre Ayew wasan dake gabas na samun gurbi a gasar cin kofin Africa na shekara 2023 da Central African Republic yadda cewar yanzu haka Ayew ba shi da club an ba shi gayyata don wannan wasa mai muhimmanci da za a yi Baba Yara Stadium dake a Kumasi ra'ayin Hilton na saka sunan Ayew cikin wadanda za su yi wasan ya tabbatar da imanin sa da kimar dan wasan na tsakiya da kuma kwarewarsa a matsayin captain kasancewar sa filin wasa da gudunmuwar sa wajen filin na wasa ake sa ran zai taka muhimmiyar rawa a kokarin Ghana na samun gurbi a gasar da za a gudanar da shi a Ivory Coast dan wasan tsakiya na kasar Ghana Muhammad Kudus ya hade da sabbin abokan wasan sa wurin samun goro a West Ham farkon lokaci a jiya talata don dan wasan tsakiyar na Aya suna shirin yin wasan sa na farko da club ana sa ran wasan nasa na farko a Premier League in Turai a ranar Juma'a ya kasance da Luton Town mai shekaru 23 ya koma yiwa ya Hammers wasa ne yayin transfer lokacin bazara bayan kullayar jejeniyar shekaru 5 da club na birnin London Kudus ya shirya yin wasan sa na farko tsab a Premier League bayan ya sifata wannan tafiya da cikan mafarkin sa wata kungiyar kwallon kasar Saudi Arabia Al-Ittihad za ta iya bada labarin ta kammala transfer din Mohamed Salah a ranar karshe na kasuwar transfer shekara 2023 game da abin da wani tsohon wanda ya nakalci sha'anin kwallon kasa da kasa na Norway Jana Eiga Fotheft ya ce ne mai yiwuwa Salah ya koma Saudiya cikin kwanaki masu zuwa ana rana daya a kulle kasuwar ta transfer na fahimci cewar mai yiwuwa Salah zai bar Liverpool makon nan ya tweeta Etihad ta yi wa dan wasan na Liverpool tai mai tsoka na miliyan 1.25 a mako yan shawo hankalin dan wasan na kasar Masar kai wa Saudi Arabia wasa da wannan muka iso karshen labaran wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Gausa na muryar Amerika Accra Ghana
a gaida Redwan Abbas yanzu kafin mu sallama da kuma sauraro ga Murtala ya dawo da labarai a takaice
Aisha ta kaice Amurka na sa ido sosai kan abin da ke faruwa a Libreville a cewar fadar shugaban kasa ta White House a yau Laraba sa'o'i bayan sojojin kasar Gabon da ke tsakiyar Afrika sun kwace iko daga iyalan da suka mulki kasar na tsawon sama da rabin karni fadar ta White House ta kuma kare dangantakar Amurka da Afrika bayan da aka yi tambayar ko jerin juyin mulki a kasashen yankin na nuna wata alama ta janyewar Amurka daga nahiyar mai dimbin arzikin ma'adinai rikicin da ke kara tsananta tsakanin dakarun gwamnati da Amurka ke marawa baya da kuma ɗaya daga cikin rukunnanta na gabashin Syria ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 28 a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran kasar rikicin lardin Deir ez-Zor da ke gabashin kasar ya barke ne a ranar Litinin bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da hare-hare kan abin da suka kira masu aikata laifuka wanda ke nufin wasu shugabanni a cikin majalisar soji ta Deir ez-Zor wani reshen rundunar ta gwamnati na cikin gida wani mutum kuma wato wasu mazaje biyu yan kasar Uganda sun kasance mutanen farko da za su fuskanci hukuncin kisa a bangaren wato a karkashin sabuwar dokar hana luwadi da madugo ta kasar a cewar masu gabatar da kara Julius Barunga da ke gundumar Jinja ya yi luwadi da wani yaro dan shekara 12 wani mutum kuma mai shekaru 20 Michael Opolot shi ma ana zargin ya aikata batala da wani mutum mai shekaru 41 a birnin Soroti da ke gabashin kasar Yau Laraba 30 ga watan Agusta ne ake bukukuwan tunawa da ranar mutanen da suka bace ta duniya wadda ta samu asali a shekarar 1983 da nufin karfafa gwiwa ga waɗanda dangi ko kuma makusantansu suka bace kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ICRC wacce ke kula da taimakawa mutane da irin wannan al'amari na bacewar dangi ya shafa sukan yi amfani da zagayewar wannan rana don faɗakar da al'umma akan hanyoyin bada cigiya a ofisoshinta sakatariyar kasuwanci ta Amurka Gina Raimondo ta kammala ziyarar kwanaki hudu a kasar China, wanda shine mataki na baya-bayanin da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta dauka na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya.
Masu sauraro, da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na daren yau. Sai kuma zuwa gobe da safe, zafin ku in Allah ya kai mu, ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lathers Gresham, da injiniyan mu na yanzu David Greenberg, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.